Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana shirin yi cikin farin ciki da annashuwa. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 4 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, mai kula da tsare-tsaren yaki da cutar coronavirus a Fadar White House, Deborah Brick, ta nuna damuwa matuƙa kan yadda mafi a ƙasashen Amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna. Sannan kuma jami'an Amurka sun yi imanin cewa China ta rufa rufa kan girman matsalar ɓarkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa, don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna. Haka kuma wasu gwaje-gwaje da aka gudanar a Tanzania sun nuna cewa kayayyakin gwajin coronavirus da aka yi amfani da su a ƙasar ba su da inganci.
Labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa ministan kwadagon da kuriyar Niger Muhammad bin Umar ya rasu.
Margayi Muhammad bin Umar ya rasu ne da al'asariyar jiya Lahadi a asibitin Hospital General de Reference da ke nan birnin Yamai.
Idan mun kada shiyyar Taraba ta arewacin Najeriya, za a ji cewa duk da annobar cutar corona, fadace-fadacen kabilanci na ci gaba da wanzuwa.
Matasa suna kokari kenan za su je su dauki dawakin jama'a da suka tsira rayukan su.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da kuma karatu Al-Qur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai kula da tsare-tsaren yaki da cutar coronavirus a Fadar White House, Deborah Brick, ta nuna damuwa matuƙa kan yadda mafi akasarin Amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna a wani mataki na daƙile yaduwar annobar coronavirus a ƙasar. Akalla rabin gwamnonin jihohi 50 na ƙasar sun fara buɗe wuraren taruwar jama'a kamar wuraren shakatawa da na ƙwallon lambu ko kuma golf da wasu gababin teku da ake shakatawa, yayin da shaguna kamar na gyaran gashi suka buɗe kasuwancinsu iya a wuri guda. Amma babu jihohin Amurka da suka cika ka'idojin Fadar White House ta gindaya na ganin raguwar masu kamuwa da cutar cikin makonnin biyu kafin ba da izinin wuraren kasuwancin su sake buɗe kafofinsu ko kuma mutane su fara tarayya a wuri guda. Birks, wacce ta yi magana a jiya Lahadi, ta ce akwai haɗari matuƙa tattare da haɗuwar jama'a a bakin tekun Pacific na California a ranar Asabar. Ta ce kuma a jihohin da gwamnoni suka ba da izini a sake buɗe shagunan gyaran jiki na mata, yana da kyau cewa masu gyaran jikin da masu sana'o'i gyaran ƙafa da hannu da abokan cinikayya suna sa ƙyallar rufe baki da hanci. Amma ta ce duk da haka, kusantar juna da suke yi bai dace ba. Jami'an Amurka sun yi imanin cewa China ta yi rufa-rufa kan girman matsalar ɓarkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa, don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna. Shugabannin China da ganga suka boye munin cutar daga duniya a farkon watan Janairu, in ji wani rahoto da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar a ranar 1 ga watan Mayu, wanda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta samu kwafinsa. Bayanan sun fito ne a daidai lokacin da gwamnatin Trump ke ƙara yin Allah wadai da ƙasar China, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a ranar Lahadi ya ce China ke da alhakin bazuwar cutar kuma ya zama dole ta amsa laifinta. Takaddamar na zuwa ne yayin da masu sukar gwamnatin ta Trump suke zarginta da jan ƙafa wajen kimtsawa kan yadda za a tunkari annobar, inda suka nuna gazawarta. Abokan adawar shugaba Trump sun zarge shi da nuna matsin lamba ga China, wacce kishi Amurka ce amma kuma babbar abokin cinikayyar ƙasar. Hakan dai wasu na ganin yunkuri ne da Trump ke yi na ɗaukan hankulan Amurkawa kan gazawar da gwamnatinsa ta yi. A nata ɓangaren, China ta yi ta yunkurin ɗauki hankulan jama'a kan ɓarkewar cutar, inda aka ga ta ƙara yawan kayayyakin asibiti da take shiga da su kasar tare da rage waɗanda take fitarwa ta kuma fake da hakan ne inda take musanta cewa an saka takunkuman fitar da kayayyakin tare da fitar da bayanan harkokin kasuwancin ta kamar yadda kididdiga ta nuna. Yan jarida kasar Kamaru sun gudanar da bikin ranar yancin yan jarida ta duniya yayin da suke zanga-zangar nuna adawa da zargin cin mutunci da gwamnati take musu da kuma daga yan tawayen da ke fafatukar neman yakin bangaren masu amfani da harshen Ingilishi mai zaman kansa. Cikin wata sanarwa da suka fitar, kungiyar yan jaridan ta kasa da kasa da ake kira Reporters Without Borders ta ce Kamaru tana matsayi na 134 daga cikin kasashe 180 a cikin jerin kasashen duniya a shekarar 2020 da ke samun yancin yan jaridu na duniya. Wasu yan jaridar Kamaru na tsare saboda bada rahotanni da suke yi, wasu kuma suna tserewa sojoji ko kuma yan ta'adda da ke fafatukan neman yakin na bangaren masu amfani da harshen Ingilishi. Yan jaridar kasar ba su gudanar da bukukuwa kamar yadda aka saba ba a sauran shekaru saboda matsalar coronavirus da aka samu sama da mutum 2000 dauke da ita a kasar, amma sun ce suna taya abokanan aikin su da ke tsare bakin ciki da suke ji kamar irin su Manchi Bibixi da C Conrad da aka tsare tare da tuhumar su da laifukan yi wa kasa laifi tun dai a shekarar 2017 ake tsare da yan jaridar.
Jama'a kadan, Hadiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Nijar, waje cikakken bayani game da rasuwar ministan kwadugon kasar Muhammad Ben Omar. Salabarma gare ka.
Le COVID-19 est une réalité, c'est pas une vue de l'esprit.
Muryar ministan kwadugon jamhuriyar Nijar Muhammad Ben Omar kenan a ranar 30 ga watan Maris na 2020 lokacin da yake jaddadawa daukacin ma'aikatan kasar cewa an samu kullar cutar COVID-19, yana mai cewa magana ce ta gaskiya ba almara ba. Saboda haka ya gargade su akan bukatar kiyaye matakan da gwamnati ta shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar wannan annoba.
C'est mortel. Ça tue et ça se propage à la vitesse de la lumière.
Margaï Mohamed Ben Omar ya rasu ne da al'asirar jiya Lahadi a asibitin Hospital General de Reference da ke nan birnin Yamai bayan fama da cutar hawan jini. Kafin a bashi mukamin ministan kwadago, Mohamed Ben Omar lokacin da yake raye ya rike mukamin ministan ilimi mai zurfi daga shekarar 2016 zuwa 2017, sannan ya rike mukamin mataimaki na biyar na kakakin majalisar dokokin Niger a wa'adin mulkin farko na shugaba Isu Muhammadu. Fitaccen dan siyasa ne da ya taka rawa a zamanin jamhuriya ta hudu a karkashin janar Ibrahim Ba'ala mai nasara musamman wajen kafa jam'iyyar RDP jama'a. Haka kuma Ben Omar ya rike mukamin ministan sadarwa kakakin gwamnati a zamanin shugaba Tanja Muhammadu, inda ya yi tsayin daka wajen ganin Tanja ya zarce akan karaga bayan shudewar wa'adinsa na biyu a karshen shekarar 2009. Rikicin shugabancin da ya kunno kai a jam'iyyar RDP jama'a ya sa Muhammad Ben Omar da magoya bayansa ficewa daga wannan jam'iyya don kafafe SD Basira a shekarar 2015, wato watanni kaɗan kafin zaɓuɓɓukan shekarar 2016. Kuma duk da haka wannan jam'iyya ta samu kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa.
Ƙasa ta ita ce uwata, ita ce ubana. Ƙasa na ta mun gudu, Nijar ta bani horo, Nijar ta bani ilimi, Nijar ta bani aiki, Nijar ta bani mutunci, Nijar ta bani makami. Yau a sunan Nijar nake magana, Nijar nake so in ba bauta.
Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a shafinsa na Twitter ya bayyana alhini a game da abin da ya kira babban rashi.
C'est avec inquiétude et inquiétude que je viens d'apprendre ces jours les rappels à Dieu du ministre de l'Emploi Mohamed Ben Omar.
Gidan rediyon gwamnatin Nijar da ke gabatar da sanarwar shugaban na cewa labarin rasuwar ministan kwadago Mohamed Ben Omar ya jefa shi cikin dimuwa, ya kara da cewa a wannan lokaci na bakin ciki ina isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalansa da jam'iyyarsa. Allah ya ji kansa. Dan kimanin shekaru 55 da haihuwa, Margayi Muhammad Ben Omar malamin makaranta ne da ya lakanci aikin koyarwa a makarantun share fagen shiga jami'a. A wannan litinin ne ake sa ran yin jana'izarsa karkashin jagorancin shugaba Isu Muhammadu kafin a yi masa rakiya zuwa makwancin karshe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da cigaban labaran duniya.
Wasu gwaje-gwaje da aka gudanar a Tanzania sun nuna cewa kayayyakin gwajin coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ba su da inganci bayan da sakamakon gwaje-gwajen da aka gudanar kan samfurin akuya da ishan gwanda ya nuna cewa suna dauke da cutar ta coronavirus. A jiya Lahadi, shugaba John Magufuli ya yi watsi da kayan gwaje-gwajen na coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ta Tanzania saboda a cewarsa ba su da sahihan sakamako. Magufuli, wanda gwamnatinsa ke fama da suka game da kan yadda take rufa-rufa kan barkewar cutar coronavirus, kuma a baya ne ma 'yan Tanzania su yi dukufa wajen yin addu'o'i domin cutar ta wuce, ya ce kayayyakin gwaje-gwajen suna tafka kurakurai don shigo da kayan gwajin COVID-19 ne daga kasashen waje, kamar yadda Magufuli ya ce yayin wani taron da aka yi a Chato da ke arewa maso yammacin Tanzania, ko da yake bai ba da ƙarin bayani ba. Jami'an Afghanistan suna binciken rahotanni da ke cewa masu tsaron Iran na duka da azabtar da wasu mutanen Afghanistan da ke kokarin ketara iyaka da kuma jefa su cikin kogi da ake kira Harry Road. Jami'an Afghanistan sun ce akalla gawarkin mutum 12 ne aka ciro daga kogin a tsakiyar lardin, sannan wasu 8 kuma sun bace. An kuma ce an kai hari kan akalla mutum 70. Wata sanarwar kungiyar Taliban ta fitar ta ce mutum 23 sun mutu. Sun ci gaba da dukan mu da bututu, suna cewa kar ku dawo kasar mu, kuma suna ci gaba da jefa mu cikin kogin. Ne daga cikin waɗanda suka tsira ya faɗa wa manema labarai.
Karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kada Najeriya, inda duk da tashin hankalin da ake ciki na annobar corona, wannan bai hada wasu kabilu fadace-fadace da karkashe juna ba a jihar Taraba ta arewacin Najeriya. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Domin ko bagan kitin da ya auku a makon jiya tsakanin wasu al'umma a yankin Laugame da wajen kamun kifi, yanzu haka wani sabuwar rikici ne ya sake ballewa tsakanin yan kabilar Tibi da kuma al'umman Ikin a yankin Donga da ke kudancin jihar Taraba. Kamar yadda wasu majiyoyi da kuma wasu al'umman da lamarin ya shafa suka tabbatar, an ko samu asarar rayuka baya ga gidaje da kuma dukiyar da aka kona, kuma ba tun yau ba ake nuna yatsa tsakanin waɗannan kabilu biyu.
Rashin jituwa da aka samu tsakanin Tibi da mutanen Ikin suka farma mutane gida da mu, yau kuma da safe nan suka farma mutane Gankuri, suka kone Gankuri.
To kamar yanzu asar rayuka nawa kuka yi?
Matasa suna kokari kenan, za su je su dauki gawakin jama'an da suka rasa rayukansu.
To ne yadda jami'an tsaro ne a wuraren naku?
Jami'an tsaro da aka tura su da suka zo suna barin gari kenan, ba su kai kilomita daya ba sai suka kewaye gari gaba daya.
Abin da ke tsakanin su shine magana ne na wai maganar sarauta da kuma maganar gona. To wannan shine abin da yake faruwa tsakanin su, wanda idan ba an karar da gwamnatin tarayya da kuma hukumomin da ya kamata su ɗauki mataki ba, za a yi asarar rayuka da dama, kuma musamman lokacin da ake azumi. Wallahi jiya ba su yi bacci ba a wannan ƙauyukan.
To sai dai kuma kawo yanzu tuni fa aka tura jami'an tsaro zuwa wuraren da aka samu tashin hankalin. DSP David Misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Taraba ya ko bayyana min halin da ake ciki a yanzu.
Hankula dai sun fara kwanciya a wannan wuri da ake kira Mararaban Donga. Wannan rikici kuwa ya biyo bayan rashin samun fahimtar juna a gona tsakanin waɗannan kabilu. Amma dai shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba ya yi tattaki zuwa wannan wurin, sannan kuma ya sake tura jami'an tsaro patrol teams da wannan wuri. A takaice dai yanzu mun tabbatar da mutum hudu wanda suka yi asarar rayukansu ta dalilin wannan rikici.
Wannan mako dai na zuwa ne yayin da al'umman yankin Lau da aka samu rikici game da wajen kamun kifi ke kira ga gwamnatin tarayya da ta shiga tsakani domin kawo daidaito.
Kana magana ne da Honorable Musa Biyau. Abin da muke bukata gwamnati ta yi shi ne gwamnati ta kafa bincike na mutane masu adalci, ko duk wanda suka gana haki ne su tabbatar masa da kayansa, sannan a ɗauki mataki akan wanda baya son zaman lafiya.
Kana magana ne da Reverend Indina Audi. Taimakon da Najeriya don Allah gwamnatin jiha da sa hannun manya-manya mu kamar akwai wanda suke da su manya na gwamnati wanda suke nan a constituency namu kamar a ce su Senator Isa Lau. Da su Honorable Gwaido wanda suke tare a kan constituency namu da su Honorable Irimiya Manjude wanda akwai mutane masu hikima wanda za su ba su hikima domin a biyo kai.
Koma da menene? In yi magana kan ce zama lafiya wa ya fi zama ɗan sarki. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim da wannan rahoton. Kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan da shirin ciki da gaskiya gabatar da shirye-shirye kan halin kaka na kai da tsaffin ƴan sandan Najeriya kan tsuntsukan ciki bayan sun yi ritaya saboda rashin kulawa da ake ba su wajen biyan su haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata. To sai gashi su ma jami'an ƴan sandan da ke kan aiki sun kawo mana korafin su na rashin biyan su kan lokaci da samar musu da kayan aikin da za su kare al'ummar ƙasa musamman waɗanda aka aika can arewa maso gabashin Najeriya don yaƙi da Boko Haram. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sartin Hashim Gumel. Rashin kyautatawa jami'an tsaro kamar su ƴan sanda dai ana kallon su a matsayin wani dalilin da ke kawo koma baya da ake fuskanta a aikin su. Lamarin da kan haifar da rashin tsaro, cin hanci da rashawa da dai sauran matsaloli. A daidai lokacin da wannan fili ke duba ƙorafe-ƙorafen tsaffin ƴan sandan da suka sadaukar da rayukansu wajen bautawa ƙasa ta fuskar haƙoƙinsu da kundin tsarin mulki ya ba su. Sai gashi wasu jami'an ƴan sandan da yanzu haka suke kan aiki su ma sun kira wannan fili domin bayyana irin halin da suke ciki da ya haɗa da rashin biyan su albashi ko allowance akan lokaci. Tare da rashin kulawar da ake nuna musu wajen barin su su rinka sayan kayan sarki da suke sakawa domin aikin. Wani jami'in ɗan sanda da ya nemi a sake sunansa wanda yanzu haka ya ce an aika shi jihar Yobe domin yaƙi da Boko Haram ya kira wannan fili domin bayyana mana irin halin da yanzu a zahiri suka tsinci kansu ciki.
Salamu alaikum ranka da ji.
Yawwa, jami'in ɗan sanda da ba a sanin sunansa.
Ke ya yi gida.
Lafiya lau. Na ga sakonku kan halin da kake kuke ciki na damuwa wannan aikin.
Wallahi na ransa magana Allah dan ka da gaskiya muna cikin takaici sosai.
Ko za ka bayyana mana abu ɗaya ko biyu da ya sa kake kuna cikin takaici?
Abu na farko mun zo nan domin mu kare rayukan mutane da dukiyoyin mutane kuma rayukanmu yana cikin hatsari wanda kuma gwamnati ba ta kula da mu ta wurin ciyarwa. Da kuma wurin allowance namu yanzu muna watan mu na hudu wanda kuma ba biyan mu ba ciyar da mu ya sa kenan muna cikin takashi.
Yanzu kana wani yanki ne na Najeriya?
Ina cikin Yobe.
Yankin da ake fama lokacin da rikicin ƴan Boko Haram kenan.
Haka yi ranka da zai. A gaskiya muna cikin takashi domin muna nan domin mun kare rayukan mutane da kuma dukiyar mutane mun barwo iyalanmu da yaranmu da nisa domin mun sadakar da rayukanmu domin mu zo juma bauta Najeriya mu kare kasarmu daga cikin kowane irin kunshi. Sai ya kasance da cewa kula ba a yi mana sosai domin rashin biya allowances da kuma rashin ciyar da mutane domin su samu karfi su tabbatar da zaman lafiya a kasar Najeriya ko kuwa kasar Yobe da Maiduguri da Adamawa. Amma har wa yanzu muna watan mu na hudu wanda ba a taba biyan mu allowance namu daga watan daya har zuwa wannan watan na hudu ba. To shine muna so a kai hukanmu ga shugabanninmu da kuma shi shugaban kasa da a ji tausayi mu ma a bamu karfi domin mu yawatar da aikin da ya kamata mu yi. Muna kuka domin ku masu karantar da jaridu da kuma daukan labarai domin labari ya kai ga kunuwar su shugabanninmu da kuma wadanda ya kamata su ji tausayin mu domin rayukan da muke karewa da kuma yadda muka sadakar da rayukan mu domin mu kare kasar mu daga cikin kunshi. To yanzu daga wannan watan daya har zuwa watan hudu da muke ciki ba biya mu ba, to san da cewa akwai mutane a kasar nan da suke bautawa kasar nan bilaki da gaskiya, muna cikin takashi sosai.
Yaya wannan allowance din naku yake, nawa yake biyan ku ne?
Allowance namu din ana biya ne bisa ga girma, kamar abin da ya kama daga karamin ran zuwa sergeant ana biyan su 30,000, sergeant kuma ana biyan su 45,000 allowance kenan, wanda kuma ba ba mu abinci a ciki ne za ka
biya abinci. Allowance ko albashi ne?
Allowance ne na operation, ba albashi ba.
Dama sai an baku ne kuke iya sayan abinci ku rayuwa a wannan yankin kenan yadda ya kamata.
Labarin rayuwar mu nan wurin takashin da muke ciki domin na daya idan ba ba mu salari ba, in ko an biya mu salari da shi muke amfani da shi mu sallame iyalanmu da shi, mun biya school fees da shi, mun sake shi a ciki. Wannan allowance na operation din shine ya kamata za a dinga biya mu domin mu sayi abinci da shi, domin kuma mun biya bukata ta wurin shan mu, ta wurin lafiyar mu. A cikin lafiya ma ko da kai rashin lafiya ba za a dauki mataki a kai ka wani asibiti ko ku ai maka magani ba, to a ciki ne muke samu wani abu mun biya bukata ta wurin rashin lafiya da kuma wurin ciyarwa. To idan ba biya mu salari ba, haka za mu dinga lallabawa har lokacin da salari zai zo, mun biya school fees, mun biya kudin gida a ciki, to duka komai dai a cikin salari ne. Amma allowance kam tun daga watan daya har zuwa wannan watan ba biya mu ko naira ba.
To ba mu labarin ya aikin ku yake kasancewa a yankin tare da sauran jami'an tsaro musamman masu hududi?
A cikin operation din kashi-kashi ne, akwai special task force wanda sauran suna haɗu da sojoji, sauran kuma operation lafiya dole ne, sauran kuma suna karkashin defense, suna karkashin sojoji a defense. So su kuma a zahirin gaskiya ana biyan su su JTF da su STF. To mun da muke under operation lafiya dole mu ba a biyan mu, sauran kuma ana biyan su. So kamar mobar zalla da yan sandan da suke nan wurin, wanda suka taho daga wurare daban-daban, wanda ya kamata a biya su allowance nasu na kowane wata, shine muke magana a kai.
Ya za ka bayyana mana yadda wannan yaƙi da ta'addanci yake, yana yin nasara ne ko kuma baya tafiya yadda ya kamata?
Ana nasara a kai, domin abun da ya faru a kwanan baya yanzu muna gani da cewa ana kan ci nasara a kai, saboda akwai kwanciyar hankali a dan lokacin kaɗan. A kwanan baya kam abun ya yi muni sosai, amma a cikin wannan lokacin gaskiya jami'an tsaro suna cima buri abinda gwamnati suke bukata a daidai gwalgwadon karfinsu.
Abin da ya sa wannan fitina ta 'yan ta'adda ta kasa karewa a yadda wasu suke zargi shine kudin da gwamnati take turawa na aikin tsaro, wanda kuma idan aka gama wannan fadan to kudin za a daina turawa. Me za ka ce kan masu wannan tunanin?
Kudaden da gwamnati suke turawa gaskiya a gani na gaskiya ba a amfani da shi ta hanyar da ta dace, domin gwamnati idan sun tura kudi ba su bin sawu su san da cewa ana biyan bukatu security ko kuwa security ana bossing moral nasu ko kuwa bayi, domin wani lokaci kudaden yakan shiga a hannu waɗanda ba su da tunani da kuma fatan zaman lafiya a ƙasar nan. Ina so da gwamnati in ta so ta tabbatar da zaman lafiyan din abinda suke turawan ana amfani da shi ta hanyar da ya dace, ko kuwa wani ne yakan dauki kudin ya yi amfanin kansa da shi, ko kuwa ana biyan bukata na security ko kuwa ba a yi, a bossing moral nasu ko kuwa a yi musu, ko a ba su makamai wanda ya dace ko kuwa ba a ba su ba. So idan an bayar rai sai kawai a yi shiru, kowa dai ya yi abin da ya ga dama a cikin rayuwarsa.
Kaddara babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya ji wannan hira, mai kake so da wani sako za ka faɗa masa?
Ya kamata a bossing moral na security, a biya musu bukatunsu, a yi musu komai. Kamar yadda nake gaya maka, uniform da kaina tun da na shiga aikin dan sanda na manta lokacin da an bani uniform da takalmi sai ko in cire kudina sai ka gani idan ka lura zaka ga uniform na police sun ya zama to barkatai domin kowa ya ga yadin da ya mishi ko kwa ya ga kayan da ya mishi zai iya saya zaka ga mu ba za su saya mutum goma zaka ga uniform daban-daban a jikin su zaka ga takalmi daban zaka ga hulun su daban domin kowa yana saya da kudi zaka ga wani zai fita da bindigan sa ma bindigan ya yu baya aiki sosai ko kwa altashin sa ma guda 20 ne ko kwa wani altashin ma kwaya na fitar da wutan ya loshe baya iya tafiya a lokacin da ya kamata ina roƙon gwamnati da su dauki matakai akan jami'an tsaro
Allah ya kyauta idan mai duka ya kai mako mai zuwa zamu kawo muku ci gaban wannan shiri yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya ni Sarfil Hashim Gubel daga nan birnin Washington DC nake cewa muka kunce lafiya
yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan
ismi na Firdausi Ishaq من تفسير القرآن في إسلام الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
ne kula da tsare-tsaren yaki da cutar coronavirus a fadar White House Deborah Briggs ta nuna damuwa matuka kan yadda mafi akasarin Amurkawa ba su bin ka'idar nesa-nesa da juna a wani mataki na daƙile yaduwar annobar coronavirus a ƙasar akalla rabin gwamnonin jihohi 50 na ƙasar sun fara bude wuraren taruwar jama'a kamar wuraren shakatawa da na kwallon lambu ko kuma golf da wasu gababin teku da ake shakatawa yayin da shaguna kamar na gyaran gashi suka bude kasuwancin su iya a wuri guda jami'an Amurka sun yi imanin cewa China ta yi rufa-rufa kan girman matsalar ɓarkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna. Yan jaridar ƙasar Kamaru sun gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya da yadda suke zanga-zangar nuna adawa da zargin cin mutunci da gwamnati take musu da kuma daga 'yan tawayen da ke fafatukar neman yakin bangaren masu amfani da harshen Ingilishi mai zaman kansa.
To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya ne can kamar ridda tadi wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake kawo muku da sabon shirin. Kafin nan ga sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu Alhaji Abdulkadir Garu. saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Zainab Sule Muhammad Garu a makon jiya. Allah ya ji kanta da rahama ya kuma ba da hakurin dangana. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta tsaya ni gabatar da shirin, da Ciwa Hero Dodone da ya hada mana sautin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yau ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Bonjour, au micro Idrissa.